Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 16 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Wani tsohon komandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin da bom da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin kasar. Sojojin Iraki sun ce sun yi nasarar kame wasu daga cikin muhimman wuraren da suka hada da sansanin sojan sama da ke arewacin kasar da ake takaddama a kan sa na birnin Kirku. Bayan fiye da shekaru 60, Austria tana kafa gwamnatoci masu sassaucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki. Bisa dukkan alamun, kasar ta fara sauya alƙibla.
To, a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandaga sun sake kai hari a garin Inkidoro da ke ƙaramar hukumar Basa da ke jihar Plateau, har an samu hasarar rayuka da dama. Bayan haka za ku ji cewa ƙasar Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna ta fannonin ilimi daban-daban. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan taron faɗakar da 'yan kasuwa a kan illolin yin smuggle da wata tawagar hukumar kwastam ta yi a birnin da magaran da ke jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Wani tsohon babban komandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin bom da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin kasar. Muktar Robo, tsohon mukaddashin amin na Al-Shabab, ya yi wannan tur a yau Litinin lokacin da ya ziyarci asibitin Medina da ke Mogadishu domin bayar da gudunmawar jini. Ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunan bala'i. Ya shaidawa 'yan jarida cewa mutanen da ke da hannu a wannan ba za su taɓa shiga aljanna ba, saboda suna zubar da jinin mutanen da ba su ji ba su gani ba. Babu wanda ɗauki alhakin kai harin bom ɗin, wanda shi ne guda ɗaya mafi muni da aka taɓa kaiwa a tarihin Somalia. Amma gwamnatin ƙasar Somalia da ƙwararru a kan ta'addanci sun yi imanin cewa ƙungiyar Al-Shabab ce ta kai wannan harin. Rundunar sojojin Iraki ta ce dakarunta sun yi nasarar kame wasu muhimman wurare da suka hada da sansanin sojan saman da ke arewacin birnin da ake takaddama a kansa, wato Kirkuk, har ma da tashar jirgin sama da kuma kamfanin mai da wasu wurare da kusa da birnin. Jami'an tsaron kasar dai sun sake karbe ikon wannan wurin ne daga mayakan Kurdawa a yau Litinin, biyo bayan kiran da Prime Minister Haidal Abadi ya yi wa mayakan na gwamnati cewa su tabbatar sun tsananta tsaro a Kirkuk din. A cikin saƙon da ya aike wa al'ummar ƙasar, Abadi ya ce ya zame wajibi gare shi da ya ɗauki mataki biyu bayan ƙuri'ar raba gardamar da ta ayyana 'yancin kai da yankin Kurdawan suka yi, wanda ya ce zai ɗora ga ƙasar bisa tafarkin rarrabuwa. Gidan talabijin na ƙasar ta Iraki ya bayyana cewa sojojin gwamnati sun samu nasarar karɓe muhimman wurare da ke lardin Kirku. Sai dai jami'an Kurdawa sun ƙaryata wannan batu, amma dai sun amince cewa sojojin ƙasar na Iraki sun dake da goyon bayan sojojin sa kai sun samu nasarar shiga Kirkuk ne kawai, kuma suka karbe sansanin mayakan sama da kuma wasu rijiyoyin mai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Bayan fiye da shekaru 60, Austria tana kafa gwamnatoci masu sassaucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki. Bisa dukkan alamu, kasar ta fara sauya alƙibla. Ganin ministan harkokin wajen kasar mai ra'ayin mazan jiya Sebastian Kurz ya ayyana kansa a zaman wanda ya sami nasara a zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai ba shi ikon zama shugaban ƙasa mai jiran gado. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta faɗa jiya Lahadi cewa bayan ta kusa kammala ƙidayar duka ƙuri'un na zaben jiya Lahadi, sakamakon ya nuna jam'iyyar Mr. Kurz da ake kira People's Party ita ce ke kan gaba da kashi 34.4. yayin da jam'iyyar masu zafin kishin kasa ko kyamar baki da ake kira Freedom Party ta zo na biyu da kashi 27.4 yayin da jam'iyyar Center Left Social Democratic Party wadda take jagorantar gwamnatin Gamin Gambiza dake kawance da jam'iyyar People's Party take da kashi 26.7 sai kuma a wuri daya jam'iyyar hadin gwiwa ta kasar Venezuela ta sa kafa ta yi fatali da sakamakon zaben gwamnoni da aka yi a jihohi 23 a kasar kuma ta yi kira ga 'yan takara daga jam'iyyar adawa da su fito domin gudanar da zanga-zanga a manyan tituna domin nuna kin amincewarsu da wannan sakamakon a cikin jawabin sa mun na samun nasara a birnin Vienna Kurs ya yi kira ga magoya bayansa su yi murna yau amma shirye ya fara aiki a washegari a halin da ake ciki kuma gamayyar jami'un hamayya a Venezuela sun yi amince da sakamakon zaben gwamnonin 23 a duk fadin jihar da aka yi jiya Lahadi daga nan suka buƙaci duk 'yan takarar gwamna karkashin jami'iyarsu su fito su yi zanga-zanga kan tituna Shugaban yankin yan aware na kasar Spain ya na yankin Catalonia ya mayar da martani na wa'adin da aka bashi zuwa ranar Litini akan gaza ba da bayanin ko zai ci gaba da kokarin ganin sai yankin ya balle na kasar ta Spain ko kuma a'a da bisa dukkan alamu ya ce kokarin rikicin aware ya wuce inda ake tsammani gwamnatin kasar ta Spain ta baiwa shugaban yan aware Carles Puigdemont har zuwa ranar Litini ya ba da amsar me yake ciki kuma gwamnati tana buƙatar ta ji shin eh ko kuma a'a a cikin wasiƙar da ya faɗa wa Prime Minister kasar na Spain Mariano Rajoy cewa masu kokarin ganin awaren za su dakatar da wannan fafutuka har tsawon watanni biyu yace za su yi haka ne da niyyar ganin sun nemi sulhu da gwamnatin kasar biyu bayan kuri'ar ra'ayin jama'a da aka gudanar ranar 1 ga watan da ake ciki shugaban na yan aware ya faɗa a cikin satin ta gabata cewa a shirye yake ya ga cewa yankin na Catalonia ya samu yancinsa duk ko da yake kotu ta ce kuri'an jin ra'ayin jama'a ya saba wa dokar kasa yan sanda a kasar Bangladesh sun ce wani jirgin kwale-kwale da ke dauke da musulmai yan kabilar Rohingya har su 50 domin ya tuntsure lokacin da suke kokarin tsallakawa daga kasar Myanmar zuwa jihar daga Myanmar a jihar Rakhine zuwa kasar Bangladesh kuma ya nutse ne a rafin Naf mutane biyar daga cikin su ruwa ya wuce da su daga cikin su akwai yara hudu kana da dama har yanzu ba a gansu ba mahukunta sun ce masu aikin ceto sun samu nasarar samu gawan wata mata guda daya da yara hudu kana sun ce mutane 21 sun tsira Sama da mutane miliyan 1 ne 'yan kabilar ta Rohingya suka tsallaka bakin iyakar shiga kasar makwabciyar kasar wato Bangladesh cikin 'yan kwanakin nan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan dokar hana fita da gwamnatin jihar Plateau ta kafa a yankin karamar hukumar Basa da ke jihar Plateau, wasu 'yan bindiga sun sake kai hari a ƙauyen Kiduru har mutane da dama sun rasa rayukansu. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani.
Wasu 'yan bindiga sun sake kai hari a ƙauyen Kiduru yankin Irigoye da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Plateau, inda suka kashe mutane 27 ciki har da mata da ƙananan yara. Lamarin ya auku ne da asbahin yau Litinin kan mutanen da ba su da makamai kwanaki kaɗan bayan gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe a ƙaramar hukumar ta Basa biyo bayan yawaitar kashe-kashe a yankin. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin yada labarai Mr. Dan Manjang ya ce lamarin ya kasance abin takaici saboda ɗimbin rayuka da ke salwanta a wasu sassan jihar.
An yi kisan jama'a wanda yawan su ya haura 20. Wannan ya zama abun takaici sosai.
Suma al'umma na ganin kaman gwamnati na da sakaci wajen aiwatar da doka tunda dai an sa dokar hana yawo amma har yanzu ana kai waɗannan hare-hare.
Ba wani gwamnati da zai zauna yi murna wai cewa ana kisan jama'a ana hargitsi ana tarzoma kowa yana da haƙƙi a wannan batun ci da ya addabe mu
eh mutum yanda ake cewa gwamnati shine ita take da hurumin tsaron lafiyar jama'a saboda yawancin mutanen nan da ake kashewa ba su da makamai sannan gwamnati ita take da jami'an tsaro wanda za ta iya ba su umarni su tsare lafiyar jama'a
idan kika duba wuraren da ake zuwa kai hari din nan wurare ne wanda suke karkara sosai duk da haka jami'an tsaro an baza su yanzu gwamnati za ta yi tafilarta a karamar hukumar basa domin a samu a kai isassun jami'an tsaro a wannan karamin hukuma
na yi kokarin jin ta bakin hukumomin tsaron jihar Plateau amma hakata bata cimma ruwa ba shugaban matasan Irigwe Ayuba Cinge ya mun karin bayani kan yadda lamarin ya auku
sojoji ne kansu suka ce su zo a guri da haɗuwa su samu su kara tare su to suka yi biyayya suka zo ana zama sai da kawai Fulani suka zo sojojin da sun gan su kuma sai suka gudu sai su Fulani kuma sun samu abin da suka yi an kashe kusa mutum 25 a zo wanda aka kai su asibiti yi sun mutu duka yara ma 27 wasu kuma sun ji rauni suna asibiti a primary school ne ba na gwamnati har ce su zauna a gurin a tsere su da su ka gan su a refugee sun zo sun kashe su saboda haka gaskiya muna cikin matsala muna da damuwa
na nemi shugaban kungiyar Miyetti Allah reshin karamar hukumar Basa Umar Dakare ya shaida min cewa
to sai suka dauka jiya kar suka je suka kaje yara suka tafi kayukan guda shida mun kai komanda na da profit sun je sun dauka hoto da video na bata ma ya je dauka hoto inda suka ga amma zai su ce Fulani ne amma ni ina tabbatar maki ni amma sai na tama Miyetti Allah na fata local government Umar Dakare ina kai ya tawon nan ba Fulani mu bane ni ina kira ta Fulani mu na fata
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Daraktan cibiyar raya al'adu da harkokin ilimi ta ƙasar Masar da ke Kano, Dr. Ibrahim Ibrahim, ya ce Masar za ta shiga tsarin haɗin gwiwa da Najeriya ta fuskar musayar fasaha a kan hanyoyin bunƙasa ilimin kiwon lafiyar jama'a, musamman ilimin 'ya'ya mata. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwarana da ƙarin bayani.
Dr. Ibrahim Ibrahim, wanda ya zanta da muryar Amurka dangane da bukukuwan ranar ilimin 'ya'ya mata ta duniya da aka yi makon jiya, ya ce Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna a fannonin ilimi daban-daban, hususan ɓangaren ilimin 'ya'ya mata da na kiwon lafiyar al'umma.
The future collaboration nowadays between Egypt and Nigeria in the field of education, going to exchange experience and exchange ideas, how to solve the problem of each countries in the field of all types of knowledge and all fields of education.
Yace haɗin gwiwar tsakanin Najeriya da Masar zai mai da hankali ne wajen musayar ra'ayi da fasaha kan hanyoyin warware matsaloli da ƙalubalen ƙasashen biyu a kowanne fagen ilimi. Musamman la'akari da cewa Najeriya na da muradin ƙarfafa fannin ilimin kimiyyar kiwon lafiya da sha'anin harhaɗa magunguna.
Especially the Nigerians are actually strengthened on the medical education, especially pharmaceutical education, dentistry education.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da cibiyar nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar Bayar Kano ta shirya taron faɗakar da iyaye kan muhimmancin ilimin 'ya'ya mata a ƙarshen makon da ya gabata. Farfesa Aisha Abdul Ismail ita ce daraktar cibiyar.
Ita 'ya mace ita ce za ta zama uwa, ita kuma uwa ita ce makaranta ta farko. Tunda haka ne ko ya kamata a ba ta duk taimako da duk ƙarfafawa yanda za ta iya riƙe makarantarta da kuma bunƙasa wannan makarantar yanda za su zama sun zama masu amfani a al'umma. Saboda haka shi yasa muke ganin wannan ba majalisar ɗinkin duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba, mu ya kamata mu tashi mu yi wannan maganar, mu yi an karar da mutane cewa 'ya'ya suna da muhimmanci, ana buƙatar yara a sasu a makaranta. Wani sa'in dalilin da zai sa a ki sasu a makaranta dalili ne mai ƙwari, to kaga anan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin ta yi wani abu a kai. Wani sa'in dalili ne rarrashi, to amma kuma rashin ma kala-kala ne. Akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta, amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin.
Shi kuwa Dr. Mekana Madaki na sashen nazarin halayyar ɗan adam jami'ar Bayar Kano cewa yayin rashin ba da ilimi ga yara musamman ƴaƴa mata na haifar da fitina a cikin al'umma.
Yara sukan tashi ba a maida hankali kan iliminsu da tarbiyyarsu da rayuwarsu ba. Wannan yakan sa su fita su yi wata watan gaririya a titi, kuma su zama sun zama hadari ga al'umma in ba a sa'a ba su shiga cikin miyagun laifuffuka ko halayya wanda za su haifar mana da abubuwan da ba ma fata. Abin da za mu yi a dunkule shi ne al'ummar da a ɗaiɗaikunmu da rukunan al'ummarmu da ƙungiyoyinmu a unguwanninmu da shugabannin gargajiyarmu da hukumomi mu haɗu mu ce wannan abubuwan muke so ya samu raguwa.
Dokta Mai Kana Madaki kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Hukumomin kwastam na ƙasa sun himmatu wajen yaƙi da ayyukan su mogal a jamhuriyar Nijar, yayin da wata tawaga ta Ghana da 'yan kasuwa da ƙungiyoyi daban-daban don faɗakar da su a kan illolin yin su mogal da kuma dokokin ƙasa tare da jin ra'ayoyin 'yan kasuwar. Ga rahoton Tamar Abari.
Wata tawaga ta hukumomin kwastam ko kuma aduan da ta fito daga babban birnin Yamai ta Ghana da 'yan kasuwa, ƙungiyoyi daban-daban na jiha da magana da sauran al'ummar gari don waye kan al'umma game da illar smoga, ɗaukan kaya da dai sauransu. Bayan muhawara da aka yi ta tabkawa, jama'a sun ba da ra'ayinsu kamar haka.
Wannan magana da aka kawo tana da kyau, to amma ma'aikatan duan ne suka yi kaɗan ana. Duwane yanzu a nan garin wanda koda an ce su je su tsare titi in sun tafi ɗan kaɗan ne ba su da yawa. Kamata a nemo ma'aikata in ana so a rage saran dai ko a rage wani abu, a ƙaro musu ma'aikata wanda za su zo su tsare musu hanya.
Wannan kaya da suke zauwa in transit ne wanda za su je magariya su wuce. In aka ce a takura ma 'yan kasuwa su ba motoci na nan su kai boda ko su kai wannan boda da ja kuma su ma 'yan kasuwa an takura su.
Ka zo da kaya mun ji sun ce inda za a ji zonda transit ka ɗauko ka inda zai wuce ya shiga Nigeria nan za a ma formality. Mun gamsu da haka tunda haka ya yi daɗi, saboda kenan kowa yana ganin kowa.
Ya kamata a gani a yi rafuwar kuɗin duwan da duwan ma a duba na injina a rage shi.
Laftana Kanal Muhammad Yakuba, babban birgediya ne na ƙasa na Duan, ya yi bayanin matsayin kayayyakin da ake kawowa da kuma yadda ya dace 'yan kasuwar su yi.
Kaya da ake shigowa da su cikin ƙasa, kaya iri biyu ne, da kuma kayan da ake cewa merchandise and livery circulation. Kamar kana iya ɗauko komi ba sai ka tambayi wata authorization ba, don an ce kowa ya kawo su, wata sukari, wata hulawa, wani wane ne, wannan duka mun san su. Da kuma abin da kundi na Duan ya ce merchandise prohibited. Me ake ce merchandise prohibited? Kaya ne wanda ba ka iya shigowa da su cikin ƙasa hatta ba ka tambaye wata authorization ko kuma sab an haramta shigowa da su. Za ni ba da example misali. In ka ɗauki kamar ƙwaya, ka ɗauki kamar su bindiga, wannan kaya ne wanda an haramta ba ka iya shigowa da su cikin ƙasa. Da kuma kaya wanda aka haramta mai ba haramta ƙwarai aka musu ba, in ka ɗauki authorization kana iya shigowa da su cikin ƙasa. Su magani, su essence da kuke gani, ba hana ba a yi essence. Essence da kuma reglementation ta ƙasa wadda ta yi ka'ide shi, ya ake kuma shi, ya ake tono shi, ya ake shigowa da shi cikin ƙasa. Don wannan sector reglementation yake. In kana iya shigowa da ƙasa essence sai ka tambaye authorization sai ku na fa license d'importation. In transit ne za ka yi da shi na ƙasa sai ka tambaye license ta transit ta ƙasa ka wuce da shi. Kamar ka kashi daga wata ƙasa ka ƙetare ƙasa ka wuce. Kamar yadda gwamnatin jiha ya ce muku, Duan da mu dukan ku har da ku za mu ɗauki mataki fuska wannan banda ma wani problem na economy da na kwatanta surtout saboda problem na security. Baiwa mai adibatin
ishe. Adamu Halidu shi ne director na hukumar sufuri a nan jihar Damagaran, kiraye ga hukumomin Duan da su yi aiki da yarjejeniya na Yumuwa da kuma na ECOWAS.
Lalle problem din Duan akwai mu da matsaloli saboda convention din da gare mu na CDAO da convention din da gare mu don kalle zakwar na Yumuwa. Su ya kamata Duan ta aiki da su.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan har kuna biye da shirin sau da ƙafa, za ku iya tuna cewar shirin ya karɓi baƙoncin Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar Ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance, wanda muke ci gaba da tattauna mahimmancin ilimin manya, magidanta da iyaye mata a cikin gidajensu. Tattaunawar ta yi daidai da irin tsare-tsare da ake da su na ilmantar da manya da ba su samu damar zuwa makarantar primary ko secondary ba a lokacin yarintarsu a ƙasashe da suka ci gaba kamar ƙasar Amurka. Masana na ganin cewar wannan ita ce hanya ɗaya tilo da al'umma za su bi don magance matsalolin rayuwar yau da kullum a tsakaninsu. Idan har manya, maza da mata, kana da ƙanana sun ilmanta.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane don an duniya da gobe kiyama.
Wace rawa kake ganin wannan ilimi na manya na taka wajen sai ta lamarin ilimin da ake gani ya taɓarɓare a wannan ƙasa?
Wato wannan ilimi na manya ba ƙaramin rawa yake takawa ba, musamman a lokaci na siyasa nan. Idan ka duba za ka ga yawanci ‘yan bangar siyasa nan da ake kuka da su, za ka ga cewa matasa ne wanda ba su ilimi ba, waɗansu ko firamare ma ba su yi ba, ba su kuma san amfanin shi ba. Amma a ta wannan ɓangaren ne ake wayan musu da kai cewa wannan da za ka je kana mishi ihu sai ya yi ko kuma ka ba da ranka domin ka kare shi, kai ma ka isa a yi maka wannan abin. An ta hanyar da za a yi maka shi ne kawai ka zo ka zauna ka samu ilimin sai ka je ka gogaya da kai da shi. So kaga idan aka samu wannan abin ya faɗaɗa, kenan za a samu raguwan matsalolin da ake da shi na ‘yan bangar siyasa wanda yake ko’ina yanzu shi ake kuka da shi. Sannan kuma dattawa wanda yake ba su ba ilimin da mahimmancin da ya kamata, za su sami natsuwa da cewa ya kamata su ilmanta, saboda haka duk wani wanda zai taso a ƙarƙashinsu, a gidansu, yaransu, jikokinsu da sauransu, za su tabbatar cewa shi ma ya bi harkanan na wajen neman ilimi, domin su basu ba yanzu ne suke gane amfaninta. To kaga tun daga nan an fara rage ra'ayin da ake samu na ƙin tura yara makaranta, domin ka ilmantar da shi su iyayen yara wanda suke da ra'ayin can da na cewa wannan ilimin babu abin da zai bayar. To ka ba su, ka jawo ra'ayinsu, ka nuna musu amfanin abin, kuma sun karba, sun kuma ga amfanin abin, saboda haka duk wani wanda zai taso a within environment ɗinsu za su tabbata cewa ya kamata sun tura shi wannan makaranta na primary, ya je ya samu ilimin da ya kamata ya samu, ba kamar yanda su duk da ana ba su wannan opportunity din amma ba hakan aka su ba. So saboda haka kaga an samu karuwa, za a samu karuwa wajen jajircewa, wajen ganin cewa an ba yara ilimin da ya kamata su samu tun suna yara, ba sai sun kai lokacin da ilimin da za su samu sai dai don su da kansu kawai ba.
Idan aka ce yanzu an baka biro takarda a matsayin ka na wanda ka daɗe a wannan ɓangare, ka rubuta shawarar da kake ganin za a iya bi ta zama hanyar da za a samu a magance matsalolin da ake gani a ilimi a jihar Kaduna ko wannan ƙasa baki ɗaya, menene taƙaitaccen bayani da za ka bayar inda zai taimaka?
Wato na farko dai shi ne inganta koyarwa ta hanyar ba malaman da suke koyarwa abin da ya kamata a basu. Na biyu shi ne wannan ilimin da ake bayarwa ya fi wahala, kuma yana da mahimmanci kwarai da gaske, domin wahalan shi shi ne waɗannan mutanen kai kake bin su, kake so lallai-lallai ka ba su ilimin nan, domin ka san amfanin yin haka. Na ɗaya, idan ka ba su ilimin ba za ka samu matsala wajen ilmantar da yaransu ba, sannan kuma ba za ka samu matsala wajen inganta rayuwar ungwan da suke ba. So saboda haka nauyi ne akan ka je ka same su. So idan ko za ka je ka same su ne, ya zama na wajibi duk wani abu da zai kawo matsala wanda zai sa su fara tunanin kai ni ba zan iya ba ko kuma zan iya ba, sai a kawo da shi. Kaga kayayyakin da ake amfani da shi, musamman littattafan su na rubutu, fensunan da su da su rubutu da shi, wannan ya zama na cewa akwai isassun kayan aiki, sannan kuma hatta shi wannan bangare na koyar da sana'o'i ya zama cewa kayayyakin da ake badawa din ya zama cewa ana bayar da su isassu yanda al'umman da suke wajen da su amfana sosai domin akan san lokaci yanzu akan samu yanayi wanda yake kayayyakin da su lalace kudaden gyara su sai an dauki lokaci kafin a samu a gyara sannan al'umman su ci gaba da gudanar da koyan sana'a sannan kaga shi ta wannan idan ka bayar da wannan shi ma ka rage saman maza domin idan yau aka ce an samu wanda za su runga za su koyi sana'an da za su je su ci abin da za su ciyar da kansu da iyalansu kaga nan ma ka rage tashin hankali al'umma wayannan mutane da suke ayyuka ko da yaushe suna amfanan al'umma idan ka ba su ilimi ka inganta al'umma kuma ka inganta aikin su musamman direbobin keke napep din nan da kuma masu yin da suke musu karar mota zaka ga wani lokaci maganganun da zaka ji kai ka san cewa akwai matsala to amma idan ka ba su ilimi suka san cewa duk maganar da za su yi ya kamata su yi shi a ilimance ne to za a samu sauki musamman ga su kansu direbobin wajen hurdan su da jami'an tsaro da kuma bin ka'idojin hanya
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji kashin karshe na tattaunawar mu da babban bakon namu yanzu kuma a madadin bakon namu Comrade Shehu Muhammad daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jihar Kaduna muna mika godiya ta musamman ga duk ilahirin sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wanda ta bada umurni Julie Lazarus Gresham Nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don mu zan miƙewa
madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande Yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma akan abubuwan da suka shafi abinci. Taken ranar ta bana shine kawar da yunwa a duniya. Akan batun abinci yau muke so mu ji ra'ayoyinku. A shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai mun ji daga gare ku kafin mu yi sallama ga takaitattun labarai.
Wani tsohon babban komandan kungiyar Al-Shabab ya Allah wadare da munan harin da ya kashe mutane akalla 276 a ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Muktar Robo tsohon mukaddashin Amir na Al-Shabab ya yi wannan turni a yau Litinin lokacin da ya ziyarci asibitin Madina da ke Mogadishu domin bayar da gudunmawar jini ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunar bala'i ne Yan sanda a kasar Bangladesh sun ce wani jirgin kwale-kwale da ke dauke da musulmai yan kabilar Rohingya har su 50 domin sun ya nutse da su domin lokacin da suke kokarin tsallakawa zuwa Rahini zuwa kasar Bangladesh mahukunta sun ce masu aikin ceto sun samu nasarar samu gawo mata guda da yara hudu kana sun ce mutane 21 sun tsira sama da mutane miliyan 1 ne dai yan kabilar ta Rohingya suka tsallaka bakin iyakar shiga makwabciyar kasar Bangladesh a cikin 'yan kwanakin nan tserewar da 'yan tsirarun al'ummar ke yi ya zame dole biyo bayan afka musu da sojojin kasar ke yi bayan wasu 'yan ta'addan kabilar da Rohingya suka kai wa sojojin hari a wani lokaci can baya rundunar sojan Iraki ta ce dakarunta sun yi nasarar kame wasu muhimman wurare da suka hada da sansanin sojan saman da ke arewacin birnin da ake takaddama a kansa wato Kirkuk amma har ma da tashin jirgin sama da kuma kamfanin mai da dai wasu wurare da ke kusa da birnin
masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe